بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سادوا يمتشن شدة قوات رمضان تهجرر النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دا أربعين wadda ta yi daidai da ranar 11 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi majalisi na 6 da muke yi a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan a masallacin alfurqan a wannan gari namu na kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da daukaka yau in Allah ya yarda za mu tashi aya ta 53 a cikin suratu taha amma kuma yanda muka saba kafin mu fara tafsiri za mu karanta tambayoyin da ƴan uwa suka rubuto tambaya ta farko bayan sallama yace Allah ya ƙara lafiya amin yace malam mutum zai iya cewa kansa addu'ar sa karbabbiya ce mutum ba zai iya faɗan wannan ba saboda ita addu'a idan mutum yayi ta ko yaushe yana tsakanin al-khawfu war raja yana tsakanin ƙauna da tsoro ina jin tsoron Allah bai amsa addu'ar tasa ba saboda wani abu na halin da ke cikin zuciyarsa da Allah ne ya fi shi sani kuma yana kauna Allah zai karba saboda ya bi dukkan sharadai da aka ce abi domin a samu amsawar addu'a watakila ma yayi irin tawassulin da aka ambata a yi na yin lokaci kyakkyawa da bigire wanda yake mai falala da hali wanda yake na samun karbuwa da kuma shi kansa ya zamanto a cikin sifa na tauhidi da fuskantar Allah da yake kaunar za a karba masa amma ba zai yanke ba akan cewa Allah ya karba masa domin wannan abu ne wanda yake aikin Allah ne babu kuma wanda yake sanin aikin Allah a hakika in ba da wahayi ba kaga annabawan Allah ma da suka yi sai da wahayi ya zo musu annabi Musa da annabi Haruna da suka yi addu'a Allah ta'ala ya ce qad ujibat da'awatukuma an amsa addu'arku to kaga da wahayi Allah madaukakin sarki ya sanar da su to kai ko wahayi baya zuwa maka saboda haka sai dai kai kauna kuma irin wannan yana daga cikin abin da ma zai sa addu'a ba za ta karbu ba domin kana yi ma Allah kana wucewa gaban kana ketare gaban Allah ne kana wucewa gaban Allah manza Allah madaukakin sarki kuma yace la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi da kuma wannan akwai tsarkake aiki da kake ganin kan cewar kai har ka taka wani matsayi da addu'arka karbabbiya ce wannan kuskure ne a cikin halin mutum sai dai ya zamanto yana kauna babu laifi yace shi dai yana yayi addu'a kuma yana kauna cewar addu'ar sa karbabbiya ce to kauna daban da yankewa na'am wannan yace assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ana cikin wani hali mai wuya a cikin kauyuka malam abincin sahur wuya yake musu abincin bude baki wuya yake musu malam ka ja hankalin masu kudi su tafi su ciyar fi sabilillah to Allah madaukakin sarki ya yaye wannan tsanani a cikin birni ma haka yake amma yayin da ya zamanto tsanani yana cikin birni to yaya kuma zai kasance a kauye saboda yawanci birni ya fi wadata to idan kauye kuma an fi samun mawadata a birni to a hayaya halin ƴan uwan musu a cikin kauyuka na roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye musu don haka waɗanda Allah ya kowace musu su sanya wani abu da suke yi na ciyarwarsu da taimakonsu ga mutanen da suke kauyuka waɗanda su duk irin ƙoƙarin da ake ba lallai ya kai musu ba to wanda yake zai tafakkudin halin irin waɗannan to shi ne wanda yake Allah zai bashi ladan sadaqatu sir wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tana fice wato tana kawar da fushin Allah sadakar boye tana kashe tana kawar da fushin Allah musamman ga waɗanda suke da marasa lafiya suke neman tawassuli da sadaka kan Allah ya yaye musu su rinka karda don irin wannan sadakar ta boye wanda mutum zai je ma inda ba a san shi ba ya je bayar fi sabilillah Allah ya saukan mana da sauki a cikin wannan al'umma tamu ya yaye wannan tsanani sannan kuma ta biyu yace malam aure ya sa na a gaba, ya sa wani a gaba, aure ya sa wani a gaba dan Allah ka bani addu'a da zan samu mafita. Ban gane ya sa wani a gaba na'am, ya sa wani, yace ya sa wani a gaba, aure ya sa wani a gaba, wani ya sa aure a gaba dai ko wani ne ya sa shi a gaba, aure ya sa wani a gaba dan Allah ka bani addu'a da zan samu mafita ko ya yana neman aure na? Oho, baya cin zaɗin zaman auren, wato wato zaman aure ya sa shi a gaba, to Allah ya yi masa, Allah ya farraja masa, Allah ya farraja masa. Ka yawaita istighfar, ka yawaita istighfari, domin duk wani abu da ya zo ya tsananta a cikin rayuwa, to yana zuwa masifa ce, masifa kuma ba ta zuwa sai da zunubi. Allah baya yaye zunubi, baya yaye masifa, kuma Allah baya yaye war mummunan tasirin zunubi sai da istighfari da tuba. Saboda haka ka yawaita istighfari, ka yawaita istighfari. Ko mutum sa insani ta hada mutum da matarsa a wanda yakan faru yau da kullum, zai iya faruwa. Daga zarar ka koma istighfari sai kaga Allah ya sauƙaƙa abin, sai kaga kamar ba a yi ba, a dawo a daidaita. Ka san wani lokaci in sabanin ma yayi yawa, sai ka ji ma wai kayi addu'ar ma wai Allah ya daidaita, shedan sai ya ziga ka, dan me zaka yi, wato an fi ƙarfin ka, ka nuna wai addu'ar ma shedan sai ya hana ka, to kar shedan ya ribace ka, ka tsaya akan istighfari da addu'a, sai Allah madaukakin sarki yayi maka, Allah yayi maka. Sannan masu neman addu'a, Allah ya biya mana bukata, albarkar wannan wata mai girma, albarkar ibadar da ake, Allah ya biya mana bukata. Sai kuma wanda yake tambaya shin ana yi wa sallar nafila sujudus sahw, sallar nafila ita ma sallah ce, ane mata sujudus sahw, sai dai sujudus sahw dinta yana da bambanci da sujudus sahw da ake ma sallar farilla. Alal misali, idan mutum bai yi zama a raka'a ta biyu ba, sai ya mike zuwa raka'a ta uku, sai ya mayar da ita ta zama ruba'iyya, yayi raka'a hudu, ko ba zai yi wata sujada ba, tunda ana yin sallah raka'a hudu ta nafila ba tare da an zauna a zama na raka'a ta biyu ba. Sabanin a sallah, inda sallar farilla ne, kaga sai yayi sujada ba adi, saboda ya bar zama na tahiyya da kuma yin tahiyya din. To wannan zai sanya shi ya bar sunnoni guda biyu waɗanda suke kowanne daga cikin su sunna ce mai karfi, sai yayi sujada qabli. To amma a sallar nafila sai ya mayar da wannan zama na biyu din, sai ya zamanto a cikin jinsin raka'o'in sallah mai raka'a hudu, sai ya zamanto ba zai yi wani sujudu sahwi ba. Amma idan yayi ƙari, alal misali yayi ƙari a inda ba a ƙari, kamar idan ya ƙara raka'a, misali ya yi raka'a hudu, zai yi sallama sai ya tashi ya ce zai kawo ta biyar, sai ya tuna sai ya dawo ya zauna, to nan sai ya yi sujada ba'adi, saboda wannan ƙarin ayyukan da ya ƙara a cikin sallarsa, zai yi sujada ba'adi kamar yadda zai yi a cikin sallar farilla. Akwai jiya tambayar da aka yi na batun masu son su canza zakarsu zuwa watan Ramadan, idan da suna fitar da ita ba a watan Ramadan ba, ita ce tambayar ko ina Mubarak. Wato kamar mutum ne yana fitar da zakka cikin Shawwal, sai yake so ya dawo da zakarsa cikin Ramadan, saboda haka kafin Shawwal din yayi sai ya fitar da zakarsa, to kaga ya fitar da zakka kafin lokacinta, wannan babu iskali a ciki, domin ya kaddamar da zakka ne, kuma a bisa sahihin maganar malamai ana kaddamar da zakka, kamar yadda yake a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal, saboda hadisin Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar shekara biyu daga wajensa, wato ya karbi ta shekarar da kuma ta shekarar da za ta zo. Saboda haka mutum zai iya bada shi zakkarsa kafin shekarar ta yi, to idan yayi haka sai ya zamanto cewar ya kaddamar da zakar kafin lokacin ta ya zamanto yayi a idan lokacin yayi sai ya zamanto ya riga ya fitar da zakar to amma haul din ba zai canza ba haul din sa yana nan a cikin Shawwal to amma da kamar a ce haulin sa a cikin Sha'ban ne sai yace ba zai ba da zakar ba cikin Sha'ban sai Ramadan ya zo to ka gani zai zamanto in ya jinkirta zakar sai cikin Ramadan to wannan zakar ya biya bashin zakar cikin Sha'ban ne haulin ba zai canza ba shekarar ba za ta canza ba dan hukunci ne da ya rataye da arzikin da Allah ya bashi lokacin da ya cika nisabi lokacin zakar ta wajaba a kansa to ba zai canza wannan haulin ba dan haka idan zakar sa cikin Sha'ban ne yake bayarwa sai ya jinkirta har sai cikin Ramadan to zai zamanto kan cewar zakar bashi ce a kansa da wani abu zai faru ya zamanto cewar dukiyarsa aka sace masa dukiyar bayan nan to zakar tana nan bashi a kansa sai ya biya tunda ta riga ta rataye da zimmarsa to wannan dai shine bayani amma ba a canza haulin zakka kace bari ka canza shi ya koma cikin wani watan daban tunda ya riga ya zamanto haulin ya rataya da lokacin da wajabci da lokacin da sababin yin zakkan wato shi haul sharadi ne saboda haka yayin da sharadin ya cika kuma sababin ya kullu to shikenan shi sharadi dama ma'anarsa ma yalzamu min wujudihi alwujud wala afwan ma yalzamu min adamihi aladam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam shine wanda yake idan babu shi to abinda yake wajibi ba zai zamanto akwai shi ba idan da bai cika ba da ba zai biya zakka ba amma tunda ya cika to wannan ba zai lizimta kancewa da mujarradin cika shekarar zai fitar da zakkar ba dole sai idan akwai sababi shine samun dukiyar domin dole in sharadi yazo kuma sai yayi iktirani tare da sababi kafin ibada ta tabbata na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء
Allah jalla wa ala yace alladhi khalaqas alladhi ja'ala lakumul arda mahda Allah shine wanda ya sanya kasa shimfida a gare ku wasalaka lakum fiha subula kuma ya sauwake muku hanyoyi a cikin ta hanyoyi tsakanin duwar watsi hanyoyi a kwari-kwari hanyoyi a cikin sahara tsakanin kasa da kasa da hanyoyin da shine yayi da kuma hanyoyin da shine yake kimsa muku basira yanda za ku tsaga kasa ku ketata ku fasa dutse domin ku samu waɗannan hanyoyi wa anzala minas samaa'i ma'a kuma ya saukar da ruwa daga sama shine ruwan sama fa akhrajna bihi sai muka fitar da wannan ruwan azwajan nau'i min nabatin na daga wato tsirrai shatta waɗanda suke nau'i daban-daban wajen launinsu da amfaninsu da ɗanɗanansu da ƙanshinsu kulu war'au an'amakum kuma muka ce da ku ci daga sashensu daga sashen tsirrai din war'au an'amakum ku yi kiwon dabbobinku inna fi dhalika la'ayatin li'ulin nuha a cikin wannan abin da aka ambata wallahi akwai ayoyi ga mutane ma'abuta hankula wannan maganar azahir maganar Allah jalla wa ala ce ba hikayar ci gaban magana annabi Musa ba saboda iltifati domin iltifati daga mai yin magana ne Allah ya ce shine yayi kaza sannan muka yi kaza saboda haka Allah ne yake faɗa ba annabi Musa ne zai fadi haka ba tunda iltifati ba zai zamanto daga mutum biyu ba daga mutum ɗaya ne wanda yake hikaya saboda haka wannan kamar wato bayan Allah madaukakin sarki yayi hikayar maganar muhawara annabi Musa da Fir'auna to sai kuma ya shigar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai dada ƙara inganta zai dada ƙara kawo dalilin rububiyya na Allah tunda maqamin bayanin dalilin da annabi Musa ya ba ma Fir'auna na wato yadda da Allah jalla wa ala ta hanyar bayyana masa aikin da Allah ne kadai yake yi wani baya yi to sai Allah kuma ya ambaci waɗansu sifofin waɗansu ayyuka na rububiyya na wato a aikin Allah wanda shine kadai yake yin wannan domin ya zamanto ƙarin bayani da ƙarin hujja akan waɗanda ake karanta musu alqur'ani bayan yin izina da jin dalilin da annabi Musa ya gaya ma Fir'auna to sai kuma ƙarin dalili da Allah ya ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi ga waɗanda ake kiransu da alqur'ani kan su wato su sami yaqini da burhani hujja mai ƙarfi akan kadaituwar Allah jalla wa ala nan dalilin da Allah ya madaukakin sarki ya ambata shine dalilin halittar ƙasa cewa Allah madaukakin sarki ya sanya ƙasar nan ta zamanto shimfiɗa haka take a qira'ar Hafs da kuma malaman Kufa ja'ala lakumul arda mahdan qira'an Nafi'u kuma da Ibn Kathir da Ibn da Abu Amr al-Basri da Ibn Amir al-Shami shine ja'ala lakumul arda mihadan to wannan ko ma'anar su duk ɗaya ne da mahdan da mihada duk ma'ana shimfiɗa masdari ce wato Allah ya sanya ƙasa a shimfiɗa a gare ku menene shimfiɗa wato kamar yanda zaka samu nutsuwa kamar yanda yaro yake nutsuwa a shimfiɗar san aka yi masa shimfiɗa to haka Allah ya mayar da ƙasa a gare mu wato zamu iya yin gini a cikin ta zamu iya tsaga ta mi noma a cikin ta mi tafiya a cikin ta a shimfiɗe yadda yake tana ƙarƙashin horewar mu to wannan aya ce an san babu wanda yayi wannan in ba Allah ba babu wani sarki wanda shine yaje ya kirkiro halittar ƙasa kowa sai dai yazo ya samu ƙasar nan yayi abinda zai yi a cikin ta kuma ya sanya mana hanyoyi a cikin ta yanda tafiya daga bangare na ƙasa zuwa wani bangaren yake da sauki kuma Allah madaukakin sarki da wannan ya sanya mana ni'imomi masu dama suke samuwa a cikin yin wannan domin da ba a tafiya da harkoki na amfanin dan adam da yawa ba za su samu ba irin amfanin da yan adam suke samu a halin tafiya yafi amfanin da suke samu a halin zaman ƙasa mutum yana zaune waje daya har ma mawaka suna kamanta cewar wajen zaburar da mutum kan cewa ya tashi ya tafiya yake cewa fa bi mukthil ma'i yabqa asina wasural badru bihil badru iktamal ruwa idan ya zauna a waje daya sai zaman to mai zartsi mai yaushi wato mai samani a cikin baki in baya motsi in baya tafiya ka duba haka yanda kududdufi yake zama haka zalika da wata da yake tafiya da daddare da wannan tafiyan ne zaka ga har ya cika ya zaman to cikakken wata da ya tsaya waje daya ba zai cika ba to yake nuna maka muhimmancin tafiya to tafiyan nan ba za ta yiwu ba inda ba dan Allah ya hore kasa yadda ya zaman to za a iya yin hanyoyi a cikin ta ba kaga ga tsaunuka hanya mai tsauni amma sai kaga Allah ya keta hanya tsakanin tsauni ko kuma ya kinsa ma dan adam basira ya hore masa kayan alatu wanda zai keta dutsen yayi hanya a tsakankanin duwatsu kamar yanda waɗanda suka ji haji kuke gani a garin Makka yanda duwatsun nan na Makka aka keta su aka huda su aka fafe su yanda mutum zai shiga daga unguwa zuwa wata unguwar to duk wannan yana daga cikin ni'imar Allah to sannan kuma ni'imar sannan kuma hujja ta biyu shine sauko da ruwa daga sama Allah ya sauko da ruwa daga sama sannan ya fitar da tsirrai daga cikin wato nau'i daban-daban na tsiri wanda suke masu saba ma juna kowanne da irinsa kowanne da kanshinsa kowanne da amfaninsa to sannan Allah ya yi izini wannan da ya ce kulu war'u an'amakum umarni ne ya zo da sigar umarni amma umarni ne da yake zuwa da ma'anar izini wato Allah yana cewa na yi muku izini ku ci daga cikin abubuwan nan wato tsirran nan waɗanda suke masu launi daban-daban ku ci daga cikinsu kuma ku ciyar da ku yi kiwon dabbobinku a ciki wannan ayar ita ce ta samu wato a shari'a dukkan wani tsiri dukkan tsirran ƙasa cin su halal ne illa wanda daga ciki ya zamanto a wato guba ko mai cutarwa ga hankali ko mai cutarwa ga lafiya, amma duk wani tsiri a bayan ƙasa za ka ci shi, ya halatta ka ci, in banda kamar opium, kamar ganyen wiwi saboda yana bugarwa, ko kuma wani tsirin da ko kuma wani ganye ko wani ɗan itace wanda aka san cewar idan aka ci ana mutuwa saboda dafinsa, su ne kawai aka halatta domin shari'a ta zo da cewa dukkan wani abu wanda yake cutarwa haramun ne. Amma wannan ayar ita ce asali na cewa dukkan tsiri, dukkan tsirren bayan ƙasa halal ne a ci, ai amfani da su. Kuma yanzu in ka duba ka ga yanda wato bayanin wannan ni'imar muke wadaka a cikinta, Allah ya ce ya sanya tsirren nan wato launi daban-daban, azwajan min nabatin shatta, shatta din nan sifa ce ta azwajan din, daban-daban suke, har ya zamanto a yanzu ana da fannin magani da ake kiransa herbal medicine, hanyar samun wato waraka ta hanyar ƴaƴan itatuwa da kuma ganyaye da saiwoyi na tsirran da Allah maɗaukakin sarki ya halaka, wato ya halicce su. Akwai irin waɗannan tsirrai da dama da rashin lafiya da ake ganin ya gagara ta hanyar waɗannan tsirrai za ka ga an samu maganin su. Kullum kuma daɗa ƙara bincikowa ake yi, fanni wato guda na ilimi wanda wannan yake nuna mana cewar Allah maɗaukakin sarki shi ya wannan ni'ima, domin kai ba zuwa kake yi ka je laboratory ka je ka sanya yadda za a samu wannan tsiran ba, wanda za a bashi irin waɗannan properties ɗin, irin waɗannan ɗabi'un da zai maganin cuta kaza da kaza, a'a, haka nan Allah ya yi kana bincikenka har sai ka yi sudufa, sai ka yi kacibus da maganin malaria, maganin diabetes, maganin typhoid a cikin wata saiwa, maganin basir a cikin wata saiwa, ko a cikin wani ganye, ko a cikin wani fure da sauransu. Duk wannan yana daga cikin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki yayi, sai Allah da kansa ya ce to a cikin wannan akwai ayoyi li'ulun nuha, annuha jam'u nuhya, annuhya ma'anarta al'aql, hankali, an ɗauke ta daga annuhya wato mai hanawa, saboda hankali yana hana mutum barna, yana hana mutum tambili, yana hana mutum abin da yake mummuna, shi yasa larabawa suka kirawo hankali annuhya, kuma suka kira shi al'aql wato mai yi wa mutum da baibayi, kuma suka kira shi alhijir mai yi ma mutum shamaki, duk dai don a nuna kan cewa hankali linzami ne, wato ma'anar hankali wanda mai hanawa, ba mai motsawa, mai tunzurawa, mai harzikawa ka je kai ba, wannan nafsu kenan, amma shi hankali shine wanda yake cewa in ka tsaya ka duba. To masu hankali su ne suke samun aya a cikin waɗannan. To kun ga a cikin wannan akwai wato a bayyana amfanin hankali da kuma muhimmancin amfani da shi, bayyana wato matsayin hankali da kuma muhimmancin amfani da hankali, don haka duk abin da zai gusar da hankali, duk abin da zai dakusar da hankali, shari'a take gaba da shi, shari'a ta zo ta hana shi ta kuma kiyaye al'umma daga sharrinsa. Abubuwa guda biyar da shari'a take karewa a bisa tartibinsu shine: na farko addini, na biyu rai, na uku hankali, na hudu mutunci, na biyar dukiya. Bayan tsare rai, ba abin da yake da muhimmanci a tsare shi a cikin shari'a irin hankali, don haka duk abin da zai gusar da hankali aka hana shi, kuma duk abin da zai kawo wato abin da zai sanya mutum ya rasa hankalinsa, jinaya, cuta da za ka yi ma mutum ka gusar da hankalinsa, diyar da za ka biya daidai take da diyar rai. Idan mutum kai masa abu, idan kai ma mutum wani abu da zai gusar masa da hankali, da wanda kuma ya je ya yi masa abin da zai gusar da zai ɗauke ransa, diya ɗaya ake biya, raƙuma 100 ko dinari 1000, yanzu a bisa lissafin diya wajen miliyan 53 kenan da ɗan kai na naira, akan shine shine lissafin diya ko ko ba shine lissafin diya ba, ba ku abin da suke sawa a cikin can wajen miliyan 50 da wadda ɗan kai da 7 ko 57. To haka dai abin nan din yake, to muhimmancin tsare hankali kenan. To shi yasa kuma shari'a duk abin da zai kusar da hankali aka haramta shi, aka haramta giya, aka haramta abubuwan da suke sanya maye, aka haramta kwaya wadda take sanya mutum hanka a take gusar da hankali, koda ba maye take sawa ba, amma za ta sa mutum ya zamanto cewar ba zai iya ta mayar da shi dolo, ta mayar da shi sakare, ta mayar da shi zombi wanda hankalin zai gushe. Wannan ma ya mafi tsanani bisa wato giya, domin shi wannan zai mayar da mutum da shi da dabba duk daya, domin da zai mutu a lokacin, da zai mutu kafin wannan, da wallahi ya fi masa. Domin yayin da ya zamanto ba shi da hankali, ya zamanto kamar dabba, kuma ya ci gaba da rayuwa, ba dauke masa alƙalamin kudura ba, duk sallar da bai yi ba saboda gushewar hankalinsa, saboda shi ya sabbaba ma kansa, Allah yana rubuta masa laifi, za a tambaye shi akan wannan. Saboda haka ranar alkiyama, da ma kafin wannan abin ya samu, ya mutu da ya fi masa, da mutuwa ya yi da ya fi masa. To saboda muhimmancin hankali din, daga cikin muhimmancin hankali shine cewar shine mabudin fahimta daga Allah. Gashi Allah yana cewa a cikin wannan akwai ayoyi ga ma'abuta hankula, wanda suke sha su haukace duk suna cikin wannan, domin duk wanda ya zamanto shine ya sabbaba ma kansa gushewar hankalinsa, to uzurin da ake ma mahaukaci shi babu shi a kansa, uzurin da ake ma mahaukaci shi babu shi a kansa, dan shi ya sayi haukan ya dawo ma da ya kawo ma kansa. Dan haka da sallah da azumi da sauran ibadu da bai yi ba, lokaci yana tafiya ana rubuta masa, ana tamkar wanda ya basu ne da gangan. Saboda haka masifar kayayyakin mayan nan, masifar su ta isa. In kawai mutum ya yi tunani akan wannan, ya ga kan cewa yana rayuwa, amma rayuwar da yake yi kawai ya nema kansa, wato dada zurfi ne a cikin wutar jahannama. Gara a ce da kafin ya sha wannan kwayar hankalinsa ya gushe, gara a ce ya mutu. Domin idan ya mutu a lokacin za a yi masa watakila abubuwan da bai yi, abubuwan da ya yi za a yi masa hisabi akan waɗannan abubuwan ne kafin su, kafin wannan bala'in ya zo ya same shi, watakila ya samu tsira. Amma yayin da ya zamanto ya janyo ma kansa, bayan laifin ya gusar da hankalin kansa, to kuma sannan ga laifin tozarta farillai da duk farillar da ya tozarta za a rubuta masa ne akan cewa bai mutu ba. Saboda haka lallai wato mu da wa'azi da yaƙi da faɗakarwa, dole mu tashi mu yaƙi miyagun ƙwayoyin nan da suke mayar da da suke kawo mana wannan masifa. Ai wannan su wannan su ne masu yin ɓarna a bayan ƙasa, wanda Allah ta'ala ya ambata sakamakon su a karkashe su, ko a yanyanke hannuwansu da kafafunsu daga saɓani, ko a tsitsire su, ko kuma a kore su daga bayan ƙasa. Shi yasa waɗanda ƙasashen da suke ɗaukan hukuncin kashe wanda ya yi ko ɗaurin rai da rai, yawanci dai kisa ne, kamar Saudiya saran wuya suke yi, da Malaysia su ma race wanda ya yi suke yi. Duk wannan daga wannan ayar ce, ta'ziri ne, inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada, zuwa karshen ayar an yuqattalu. To Allah ya ce minha khalaqnakum, daga ita ƙasar nan da muka halitta, daga ita muka halicce ku, domin ita ce asalin halittar annabi Adam. Domin duk abin da ke jikin mutum, dukkan chemicals din da ke jikin mutum na cells insa, suna nan a cikin ƙasa, daga ƙasa aka halicci mutum. Dalilin wannan kuwa shine babu wani chemical, wannan jikin nan da kake gani, kowane cell yana da chemical structure, madda wadda ta yi shi, maddojin da suka yi su suna nan a cikin periodic table, wanda suke cine duk abin da ƙasa ta kunsa. Babu wani abu na jikin mutum, na wato gaggan jikinsa, wanda aka ɗauko daga waje. Abinda kawai yake ba daga ƙasa ba, wanda yake daga Allah shine ruhi, amma gangan jikin mutum daga ƙasa yake. Babu wani abu na jikinsa da za a ce wannan wani substance ne sai a wata ake samunsa. Gashi an samu wani substance a jikin mutum ba a samunsa sai a wata. To Allah ya ce minha khalaqnakum, daga ƙasa muka halice ku, wa fiha nu'idukum, kuma cikin ta zamu mayar da ku, shine in kun mutu cikin ƙasa za a binne ku, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kuma daga cikin ta zamu fitar da ku wani yayin daban, shine wata rayuwar daban ta ranar alkiyama, wanda wannan tasowar fitowar ba irin fitowar da za ku fito bane kamar yadda kuka fito daga ƙasa kuna kananan yara kuka rinka girma. A su duk a cikin ƙasar za a gama tsara mu, a gama gina mu, sai mu tsuro mu fito kawai da jikin mu kammalalle. Kowa haka zai fito da jikinsa kammalalle, kamar yadda wato tsuro yake fitowa daga cikin ƙasa. haka kawai kowa daga kabarinsa daga inda ya haka kowa zai taso a cikin fadin Allah ta'ala wa fiha nu'idukum akwai nuna abinda Allah madaukakin sarki ya tsara na shari'a cewa a cikin kasa ake binne wanda ya mutu domin haka Allah ya kaddara qadaran qaddara ce ta Allah kuma shar'an haka ya hukunta a bisa shari'a kuma haka ya kimsa ma dan adam dan haka waɗanda suke yin ba da wannan tsari ba ko wanda suke kona gawawakin ƴan uwansu mutanen su kamar yanda ƴan India suke yi ko waɗanda suke jefa mutun cikin teku ko waɗanda za su je su jefa shi cikin bakin kada a bakin shark ya cinye shi duk waɗanda suke yin wannan ba su binne mutun a cikin ƙasa ba wannan sun saba ma fitra sun saba ma shari'a amma yanda yake fitra shine tun lokacin annabi Adam ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam Allah ya tura masa hankaka ya nuna masa yanda zai binne dan uwarsa fa ba'atha Allahu guraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhi hankaka yayi haka ya binne dan uwansa da ya mutu to daga nan ya gano cewar dan adam ya gano cewa idan dan adam kamar sa ya mutu haka za a je a binne kasa a sashi a ciki a rufe to shine wa fiha nu'idukum a cikin kasa za a mayar da kai ba inda zaka tafi dan haka kaga waɗanda idan masu ilimin science na musulmi za su yi bincike kaga ba wanda zai binciken cewar wai a tsara duniyar wata yanda za a ringa tafiya can a rayu ai ta kashe kuɗi akan abin da yake ba zai taɓa yiwuwa ba don ya saba fitra Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum duk ka gama shegantakka kana duniya ba kai sai baka tafi wata duniyar ka rayu inda za a yi da imkaniyar da ake da shi da yanzu an yi amma waɗansu suna nan wawaye sun ce wai haka ne za a yi don haka waɗansu ma in sun mutu sun ce jikinsu ai ta sa masa chemical saboda za a gano yanda yake za a iya ɗaukar su a kai su wata duniyar daban sai rayuwa ta dawo musu sai su ci gaba da rayuwa a can ai duniyar da za ka koma kawai rayuwa ta sake dawo maka kiyama ce babu wata in ba kiyama ba na'am Allah ya ce walaqad arainahu ayatina kullaha wallahi lalle hakika mun nuna ma fir'auna ayoyin mu dukkaninsu wato dukkanin ayoyi anan al-ahad ne ayoyin da Allah ya ba mu annabi Musa kenan dukkanin ayoyin da Allah ya ba mu annabi Musa Allah ya ce mun nuna ma fir'auna waɗannan ayoyi fa kadzaba wa aba amma sai ya karyata ayoyin wa aba ya kiyaye yin imani da manzon Allah wannan magana ce da Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana ya nuna ma al'umma wanda duk ake karanta musu alqur'ani tun lokacin da aka saukar da shi har Allah ya nada kasa cewa hakika Allah madaukakin sarki ya isa matuƙa wajen yanke hanzari ga fir'auna dan dukkan ayoyi da za su sa ayi imani a hannun annabi Musa Allah ya nuna masa waɗannan ayoyi arainahu mun nuna masa ya nuna kan cewar wato babu wani shubha ga fir'auna a ciki a bayyana suke babu wata shubha shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa annabi Musa ya ce masa laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard ka sani wallahi lalle ka sani ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi illa ubangijin sammai da kasa saboda haka Allah ya yanke masa hanzari amma Allah ya ce fa kadzaba sai ya karyata wa aba kuma yake kaga kenan Allah ya dangana cewar batan shi yayi makansa da kansa ba Allah ne ya cusa ba Allah ne ya cusa shi zuwa ga bata ba shi ya kai kansa ga bata Allah ya nuna masa yace yaki saboda haka kasabin sa ne abinda ya tsururi ne abinda ya tsururi ne dan haka duk mutumin da gaskiya ta bayyana a gare shi sannan ya zabi ya ki ya bita to hakika wannan shine yayi tsururin bata yace ya saba ma Allah da kansa da kansa kuma a can cikin suratul naziat Allah madaukakin sarki yace fa kadzaba wa asa sai ya karyata ya saba nan yace fa kadzaba wa aba ya karyata yaki can ya fadi saban nan ya fadi kan cewa saban na ganganci ne aba ibaya din sabo ne fa kadzaba wa asa ya karyata yayi sabo ya saba menene sabawar yaki ya biyayya to nan kuma sai yace wa aba yaki dan ya nuna dan Allah ya nuna mana kan cewar kin nasa da yayi amdan ne ai da ganganci da gangan yayi ya san cewa wannan daidai ne amma yaki to wannan bayan wannan ayoyin nan guda uku da suka zamanto wa'azi wato Allah ya fade su a harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana to sai kuma aka sake komawa ya zuwa ga ci gaba da muhawarar Annabi Musa tare da Fir'auna qala sai Fir'auna yace ajitana shin ka zo mana ne litukhrijana min ardina dan ka fitar da mu daga cikin kasar mu wato kasar mu ta Misra bi sihrika da wannan sihirin naka ya Musa ya kai Musa wato ka zo mana ne ka fitar da mu daga kasar mu ya zamanto kai ne da mulki kaga mai mulki kenan mai mulki koya yaga abinda zake za a nuna masa kan cewar abinda yake ba daidai bane ya zo ya gyara sai ya dauka to na fito ake da shi mulkin sa ake hari Annabi Musa shi bai ce mulki yake so ba amma sai yace kana so ka fitar da mu ne daga kasar ku daga kasar mu a cikin surat Yunus sai yace watakuna lakum al-kibriya'u fil ard ya zamanto da kai da dan uwanka ku ne za ku samu daukaka a bayan kasa wato mulkin ya zamanto naku ne ba mu ba to ka san mai mulki idan ya ga wannan to sai inda karfin sa ya kare duk wanda yace zai yi fito na fito da shi wajen ya kwace masa mulki sai inda karfin sa ya kare to ya ce ma Annabi Musa abinda yake yi sihiri ne domin wannan magana ce da Fir'auna yayi domin fa'idar mabiya kada su rudu da Annabi Musa sai yace abinda ka zo kai mana kenan dan ka fitar da mu daga kasar mu dan ya nuna kan cewar mulki yake so kamar yanda Quraishi suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar wato idan mulki yake so yazo su mayar da shi wanda yafi kowa yazo su mayar da su nada shi ya zamanto sarki saboda dai dukkan waɗanda kafirci duk ɗaya ne duk hanyoyin kenan suna tsammanin kan cewa duk wanda yazo da wata da'awa zuwa ga Allah ya zo ne akan sha'anin harkar duniya to yace falana'ati yanaka bi sihrin mithlihi to wallahi da sandamu kuma lallai za mu zo maka da sihiri tamkar sa da sihiri kamar sa anan kun ga da yace bi sihrin mithlihi da sihiri tamkar sa Fir'auna ya san cewar abinda Annabi Musa ya zo da shi abu ne gagarbadau bai ce zai zo da abin da yafi shi ba sai ce za mu zo da kamar sa wato kenan kun ga ya tsorata ya ga cewa al'amarin babba ne yace to ka zo da wannan to mu ma za mu zo da kamar sa za mu zo da irin sa aida kamar aida ya san cewar zai samu nasara sai yace to za mu zo da wanda yafi shi amma sai yace a'a za mu zo da kamar sa da wannan ka zo to mu ma muna da kamar sa za mu zo maka da shi faj'al bainana wa bainaka maw'idan sai yace dan haka ka sanya alƙawari tsakanin mu da kai la nukhlifuhu da ba za mu saba masa ba nahnu wala anta da mu wala kai duk ba za mu saba ba makanan suwa bugire guri wanda yake madaidaici tsakanin mu wato kowa zai zamanto yana da incin yaje ba tare da wajen ya zama koyayye a gare shi ba ko da ba tare da an sanya wani shamaki a gare shi ba kowa yana da incin yaje wannan wajen wato mu zamanto daidai waje da azo ai takara nan haka qurra'u suka karanta makanan suwa shine qira'ar Hafs an Asim sauran aljumhur sun karanta shi makanan siwa wanda yake duk ma'anar su daya dukkanin su masdari ne na wato almakanu sawi abinda ake ishrakin sa daga wato at-taswiya wuri wanda yake madaidaici babu fifiko ga bangare daya akan daya bangaren qala maw'idukum yawmuz zina annabi Musa sai yace maw'idukum alqawarunku yawmuz zina ranar ado wato ranar idin wato wannan ya nuna cewa mutanen fir'auna suna da ranar idin su ranar da ake ado, ranar da kowa da kowa yake zuwa, ranar da kowa da kowa yake halarta. To malaman tarihi suna cewar a tarihin Misrawa an nuna kan cewa ranar Idin su shine ranar da suke taruwa sai su yi wato hanyoyi a gabar kogin Nil, yanda ruwa lokacin da ruwa yake yin yake dagowa, idan ruwa ya dago saboda damuna da tazo aka samu ruwa mai yawa, ruwan Nil ya dago, to in zai yi ambaliya maimakon ya ambaliyar ba tare da an biyar da shi ta hanyar da ake so ba, sai su masa hanyoyin ruwa, wannan hanyoyin ruwan sai ya shigo sai ya zamanto duk gefen kogin Nil, ya zamanto gonakin da suke wajen ruwan Nil ya shayar da su. To wannan ita ce ranar da ake wannan bikin, ita ce yawmuz zina. Dan har malaman tarihi har Ibn Ashur a tafsirin sa ma ya haddace ta da cewar ranar 17 ga watan September, 15 ga watan September na kowace shekara ita ce yawmuz zina. To Annabi Musa shi ya zabi wannan ranar, kuma akwai hikima a ciki, saboda kowa da kowa zai zo, saboda ya san Allah zai bashi nasara, saboda haka ba in Allah ya bashi nasara a gaban kowa da kowa, to wannan zai sanya su gaskiya ta bayyana, waɗanda suke da rabo ya zamanto sun yi imani, kuma tsoron da ake yi na wato mulkin Fir'auna da jabberancin sa, yanzu mulkin sa zai kare tunda Allah zai zo ya nuna karayen lagon Fir'auna, domin takamansa masu sihiri da yake cewa zai zo da shi, tunda bai ce ma Annabi Musa da ya zo masa da ayoyi zai kashe shi ba, bai ce masa zai daure shi ba, ce masa zai zo da sihiri tamkar nasa, domin ya san a lokacin nan idan ma ya kashe Annabi Musa wato madogaran mulkin sa an riga an jijjiga ta, domin abinda Annabi Musa ya zo da shi ya jijjiga abinda yake takama da shi. To dan haka abinda kawai zai maganin wannan shine abinda zai rusa hujjar Annabi Musa, ya nuna kan cewar wannan abinda ya zo da shi, abinda Fir'auna yake da shi na wato masu sihiri da suke kare daular sa, ya kuna Annabi Musa ya rusa nasa. To a lokacin nan sai ce yanzu mulki ya zauna tabbas. To dan haka yace zai yi wannan, bai ce zai kashe Annabi Musa ko makamancin sa ba. To da yayi haka, to Annabi Musa sai ya zabi wannan rana, ranar Idi, domin ta zamanto kowa da kowa yana nan zai ga yadda Allah madaukakin sarki yake tabbatar da gaskiya ya ruguza ƙarya. Yace wa an yuhsharan nasu duha, kuma a tara mutane a lokacin walaha. Lokacin walaha shine lokacin da kowa yake cikin nishadi, yayi bacci ya huta, lokacin an san lokacin walaha ai ko shine lokacin hansi, kafin rana tai zafi farko farkon rana, ba kuma da sassafe ba, lokacin ba a riga an fito an soma harkokin duniya ba, amma lokacin walaha shine kowa ya fito, saboda haka a ce a lokacin nan za a yi shine yafi dacewa. Kuma in kuka kula yawanci bikin al'umomi na Idin su kusan duk wannan lokacin ake, irin bikin Independence, irin bikin ranar tunawa da wani ko ranar tunawa da wata, duk a lokacin ko ranar samun wata nasara da ƙasa ta yi, duk za ka ga a lokacin walaha ake irin wannan lokacin, dan al'adar mutane ne. Annabi Musa ya zabi wannan lokacin saboda ya san shine al'adar mutanen Misra. To Allah ta'ala ya ce fatawalla fir'auna sai fir'auna ya juya, wato ya juya, fa jama'a kaidahu, ya tattara ya tara kaidinsa, ya hada kaidinsa, shirinsa da zai yi shine me ye kaidin da Fir'auna ya yi, ya ce wab'ath fil madaini hashirin ya atuka bi kulli saharin ali, ya ce a tura a je dukkan ƙauyuka da birane a ƙarƙashin Misra a zo maka da dukkan gwani wajen sihiri. Kuma aka ce ma mutane hal antum mujtami'un, kuma za ku zo ku halarci wannan taro, la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibin, saboda muna fata idan masu sihiri su ne suka yi rinjaye sai ya zamanto su zami biyayya gare su. To shine tara kaidin Fir'auna, yayi shirinsa tunda shugaban daula ne, ya hore dukkan ma'aikata a je ayi shiri domin a zo ayi wannan takara. Thumma ata, sannan sai ya zo, ya zo tare da masu sihirinsa, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fakadzaba wa asa thumma adbara yas'a fa hashara fanada, ya juya yana kokari shine ya kama shiri din wannan, fa hashara ya tara mutane, fanada yayi kirarinsa har kuma da suka zo wajen takara tare da Annabi Musa. Na'am, sai mai Annabi Musa ya ce musu
ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى وتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
قال لهم موسى annabi Musa sai ya ce musu wato su masu sihirin dan ba ambace su ba amma an fahimce su daga fadin Allah ta'ala fa jama'a kaidahu ya tara kaidin sa me ya kaidin fir'auna sune wato masu sihiri da za su zo su yi takara da annabi Musa sai annabi Musa ya ce musu wailakum la taftaru ala Allahi kadiban wailakum mamakin ku la taftaru ala Allahi kadib ala Allahi kadiba kada ku kirkiri alƙarya ga Allah fayushitakum bi'azab sai Allah ya halakar da ku da azaba daga gare shi waqad khaba man iftara duk wanda ya kirkarya ga Allah haƙiƙa wannan ya tabi to annabi Musa sai ya ce musu wailakum mun fa an haka waɗansu malamai suka fassara wailakum da cewa wato abun mamaki a gare ku saboda Allah ya ce ma annabi Musa faqula lahu qawlan layyina asalin wailakun addu'a ce ta azaba ita ce ake cewa kaicenku wato azaba ta tabbata akanka to in aka ce azaba ta tabbata akanku to sai ya zamanto kamar ina tausasawar magana da Allah ya umarci annabi Musa to shi yasa wadansu sai suka fassara ta da at-ta'ajjub ban mamaki wato abun mamaki a gare ku saboda ita wailu tana zuwa da ma'anar abun mamaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Basir wanda ya zo yayi sansani a gefen a hanyar da ayarin Quraysh yake wucewa ya rinka wato cikin waɗanda aka rike su a Makka da ya gudu ya zo Madina mushrikai suka zo suka ce a basu shi aka basu shi a hanya ya kashe waɗanda suka zo su dauke su sai ya ki komawa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna anan yayi sansani duk wanda ya gudu daga Makka sai ya zo wajen sa suka rinka jefa a wato yin fashi ga dukiyar Quraysh da take bi ta wannan hanya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wailu ummihi mus'ir harb mus'ir harbin law kana bihi isaba yace mamakin mahaifiyarsa mamakin uwar da ta haife shi wannan mutum ne wanda yake zai tayar da yaki inda yana da jama'a tare da shi to kage sai ya faɗi kalmar ban mamaki yace wailu ummihi to anan shine waɗansu malamai dan gudun kada ya zamanto annabi Musa ya an fassara magana annabi Musa da magana mai kaushi ga su masu sihiri sai suka fassara wailu sai suka fassara wailaku da cewa mamakin sha'aninku kada ku kirkarya ga Allah wato mamakin sha'anin wanda yake kirkirar ƙarya ga Allah in kuka kirkiri alƙarya ga Allah fa Allah zai tumbuke ku da azaba domin fa yushitakum ita ce kira'ar Hafsu da kuma waɗansu daga cikin malaman Kufa kira'ar sauran alqurra'u kuma jami'a wato jumhurin su shine fa yashatakum bi azab dukkanin su da sahata da sahata da ashata ma'anar su daya fi'ili ne thulathi daya ruba'i amma duk ma'anar su daya shine al-isti'sal wato Allah zai tumbuke ku da azaba wanda zata wato yanke bayan ku gabaki ɗaya zamanto ba ku ba bayan ku to wannan wa'idi ne ban tsoro ne annabi Musa ya musu yace waqad khaba man iftara duk wanda ya kirkiri alƙarya ga Allah ya tabi waɗansu malaman tafsiri suka dauke shi a asalin sa kuma na cewa kaico din kalmar azaba ce haka annabi Musa ya yi amfani da ita saboda wato fushi da yayi akan sha'anin Allah saboda ya ga sun zo suna tinkaho da fir'auna har suna rantsuwa da izzar fir'auna suna cewa bi izzati fir'auna inna la nahnu al-ghalibun mun rantsi da izzar fir'auna annabin Allah ya ji ana rantsewa da izzar wani ba Allah ba fushi zai dauke shi saboda haka wannan sai ya zamanto a tausasawar da aka ce yayi ga fir'auna ne amma kuma a cikin halin da ya ga an bayyana kafirci bawahan kuma ya zamanto an keta alfarmar Allah to wannan babu laifi ya nuna fushi saboda Allah dan haka ya kausasa magana a gare su yace kai can ku kada ku kirkir ƙarya ga Allah a cikin wannan fadin na annabi Musa da yace wa kad khaba man iftara duk wanda ya kirkir ƙarya ya tabi wannan yana ɗaya daga cikin babbar hujja ta gaskiyar annabawa da cewa ba ƙarya suka yi ma Allah ba ba zai yiwu mutum annabi yazo yana cewa wanda ya kirkir ƙarya ya tabi yana fada amma shi kuma abin da yake yi kenan ba zai yiwu ba dan adam ba zai iya yin haka ba zai yiwu dan adam ya zauna lafiya yana da ma'auni guda biyu ba ma'auni nasa da ma'auni na waɗansu ni ne ƙarya sannan in ce ku kada ku yi ƙarya ku yi gaskiya dole wata ran sai asirin sa ya tono to babu annabi da Allah ya tona asirin sa akan ƙarya annabawa sune kimma sune matuƙa sune wato koli wajen gaskiya dan haka yayin da suka ce duk wanda ya kirkir ƙarya ga Allah ya tabi to hakika annabawa ba su sun san ba su ba sa kirkir ƙarya ga Allah kuma akan gaskiya suke to da ya gaya musu haka fatanaza'u amrahum bainahum sai suka yi jayayyar al'amarin su tsakanin su domin wannan magana ta yi tasiri suka so mu cewa kai to yaya zamu ci gaba da wannan al'amarin ko ba za mu ci gaba ba ga fafa abin da ya rice fa fa yushitakum bi'azab Allah zai tumfuke ku ya yanke bayan ku da azaba daga gare shi kuma ya ce wa kad khaba man iftara duk wanda ya kirkir ƙarya ga Allah ya tabi kun ga wani ya nuna kan cewa masu sihiri sun san ƙarya suke wanda yake kuma dukkan mai sihiri kamar yanda masu rubuta littafin black magic suke faɗa duk mai sihiri ya san shi makaryaci ne ya san cewa Allah gaskiya ne ya san cewa sihirin da yake ƙarya ne kuma ya san cewa wuta zai ji in bai san waɗannan abubuwan ba sihirin sa ba zai aiki ba duk mai sihiri ka je ka same shi duk boka ka same shi in dai boka ne yana sihiri to zaka samu sai yayi wani abu na kafirci wanda yake shine alƙawarin da yayi da shi shaydanin da shine yake hadawa yayin sihirin saboda shi dan adam shi mutum baya sihirin akan kansa sai ya hada da shaydani to shi kuma shaydanin ba zai dai maka sihirin ba sai ya ce ka kafirta sai ya ce ka kafirta tukuna saboda haka sun san cewa ƙarya suke yi to dan haka sai suka yi jayayya a cikin al'amarin su me zamu ce fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa sannan sai suka yi sirri waj'a a cikin zance wato suka kebance su yi najwa shine su yi meeting aje ai meeting kaga wanda nuna kan cewa wato idan aka yi taro ya zama to an samu sabani to maganin da za a fitar da matsaya guda daya ai meeting to sai aka je aka yi meeting wa asarrun najwa to da suka yi meeting suka hadu suka yi sirri suka yi zance na sirri tsakanin su suka fitar da matsaya ga matsayin tasu Allah ya bamu labari qalu in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima sai suka ce waɗannan sha'anin su fa masu sihiri ne guda biyu da suke so su fitar da ku daga cikin kasar ku ta hanyar sihirin da suke yi kuma su tafi da al'adar ku wadda take mafificiya wannan da daddiyar al'adar taku tariqatukum ay wato adatukum al'adar ku da kuma habarat wato abinda kuka gina almuthla mafificiya madaukakiya wato sai suka yi amfani da abinda zai zaburar da mutane su nuna kan cewar ai abinda annabi Musa suka zo da shi shi ma sihiri ne kuma an san sihiri wani abu ne wanda yake babu tabbas a cikin sa mai sihiri yana dauke hankalin mutane ne ya zo musu da abin da yake zai razana su bayan kuma ba tabbas bane to sai suka dangana abin da annabi Musa da annabi Haruna suka zo da shi a matsayin sihiri domin me domin su kawar da mutane daga su imani da kan cewa wannan abin mu'jiza ce da ta zo daga Allah to wannan ita ce kira'ar da ta zo amma saboda kurewar lokaci ba za mu fadi wato wujuhun kira'ar ba akwai kira'ar jumhur da cewa inna hadhani la sahirani wanda ake taujihinta malamai suka yi ta taujihinta ta fuskoki daban-daban ta fuskar nahwu da sauransu amma wannan yana daga cikin wato mu'jiza alqur'ani ta kan cewar a karanta shi salo-salo kuma dukkanin sa ya zamanto ya bada ma'ana wadda take mai yalwa wadda take ingantacciya fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa yana da suka ci gaba da cewa fa ajmi'u kaidakum ku tara shirinku ku tara kaidunku da dabarunku thumma atu saffa sannan ku zo sahu sahu waqad aflaha al-yawma man ista'ala ayau fa duk wanda ya zamanto shine madaukaki shine ya ci nasara to wannan shine mai rabauta wato sun yi nufin kan cewar su hadu suka yi makan su ƙarun gwiwa kuma in suka tashi zuwan su zo sahu sahu wato a bisa tsari yanda za su zo su sihirin nasu tare ga baki daya kamar yanda ake fareti yanda za ka ga an yi sahu sahu to shi sahu sahu hikima ce wanda Allah ya zaba hatta mala'iku ma suke yin sahu sahu wajen bautar Allah mu ma kuma Allah ya zaba mana yadda za mu yi sallah sahu sahu saboda abu ne wanda yake cika ido kun san mutane da dama abin da ya sanya su suka shiga musulunci ganin yanda ake sallah sahu sahun nan musamman in kaga yanda ake yi yanda ake nunowa a Ka'aba kaga yanda ake sahun nan malam ana yin ayi ruku'u tare a dago a tafi sujada tare a dago in kaga mutane yanda suke yi kai kanka kana ganin wannan ka san kan cewar akwai wani haske a cikin zukatan masu yin wannan abu to mutane da dama sun musulunta saboda wannan to akwai hikima a cikin irin wannan tsari shi yasa shari'a ta zo da kula da daidaita sahu aka cinya daga cikin tsayar da sallah to su masu sihiri din nan suka ce mutoho sahu sahu wato kada a zo ta ci bargate kowa ya zo ya abin sa babu tsari a'a ai abin a tsare dan saboda me suka ce sun gano cewar yau duk wanda ya samu daukaka a wannan makanin to shine ya samu rabo to ko haka sun faɗi gaskiya annabi Musa shine zai samu rabo dan shine zai samu daukaka to abinda kuma ya faru din kenan in Allah ya kai mu gobe zamu ji yadda takarar ta karasa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.